لا بمن لا يجر عليكم يجر
من لا يجر وعلى الحمد تقول الحمد لك الاشتغال بمن لا يجر عليك الاشتغال به إلا هو نصيبك وحفظك من الله عز وجل وانقطاعك عنه وضياع وقتك عليك وشتات قلبك عليك وضعف همتك وتفرغ همتك فإذا بليت بهذا
همتك نيكو همك
وتفرغي حملك فإذا بليت بهذا ولا بد لك منه فآمن الله تعالى به واحتسب عليه ما امكنك وتقرب الى الله بمرضاته فيه واجعل استماعك فيه مسجدا لك لا تجعل خساره وكن معه كرجل ساكن في دينه عرض له الرجل وكفر بخيره فاجتهد ان تاخذه معك وتيسيره منك فتحمله ولا يحملك فان ابى ولم تلت في سيره فاصعبه
ولم يكن في سيره
فإن أبى ولم ترك في سيره
مطمعا
فإن أبى ولم ترك في سيره
مطمعا
ولا تكن معه فلنستكن الدرب ودعه ولا تلتفت إليه
ارتكب نيكو اركب
فلنكب الدرب ودعه ولا تلتفت إليه فإنه كان مختلف ولو كان مكانا فانت بكلبك وقلنا بيومك وليلتك لا تضرب عليك الشمس قبل وصول المنزلة فتوقف أو يبقوا عليك الفضل وأنت في المنزلة فتسير رضاك فتصبح وحدك وأنت لك بالحق
إن الحمد لله تعالى إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك أموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادوا أولا مسلاتي من البركة مسلاتي الإمام البخاري لكينا لي جزاكي a wani yammaci na Laraba yau 30 ga watan Safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1438 ko an shiga ɗaya ne wanda ya daidai da 30 ga watan 11 miladiya ta 2016 a wanda majalisi na mako-mako na karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wabil Sayyib min al-Kalim at-Tayyib wallafar babban malamin nan Abu Abdullah Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala a wannan da shine darasin mu na 41 a darasin da ya gabata al-Imam rahimahullah ta'ala yayi magana akan abinda wato masana Allah masoya Allah suke ji na dadin bautawa Allah subhanahu wataala da ambatansa ni'imar da suke ji suna cikin ta wanda ba kowa ne yake jin irin wannan ni'imar ba sai su ni'imar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah kamar yanda shi Ibn Qayyim ya ambata yana cewa babu wanda zai samu ni'imar aljanna sai ya samu wannan ni'imar ba mai shiga aljannar lahira sai in ya shiga ta duniya domin ta duniya din ita ce bautar Allah subhanahu wataala da ikhlasi da soyayya da kauna to wanda bai kama wannan tafarki na bautawa Allah cikin kauna ba to kaga ya kauce wa hanyar samun aljanna to wannan ni'ima wadda suka same ta ta hanyar sanin Allah subhanahu wataala da sanin girmansa da ambatansa akai-akai ba kakkautawa da samun nutsuwa duk sanda suka ambaci Allah subhanahu wataala da yadda suke san shi sama da yadda suke san kowa suke tsoron shi sama da yadda suke tsoron komai suke fata a wajensa suke dogara da shi mu'amalarsu suna yin ta saboda shi wanda soyayya ita ce ta haska musu har suka samu abin da suka samu a rayuwarsu ta duniya to shine malam yake ci gaba da wannan gabar yake cewa inna ma taqarru a'yunun nas bihim ala hasabi qurrati a'yunihim billahi azza wa jalla mutane na farin ciki da su gurgurdan yadda su kuma suke farin ciki da Allah famata qarrat aynuhu faman qarrat aynuhu billah qarrat bihi kullu ayn duk wanda yayi farin cikin alakarsa da ubangiji to kowa kuma zai farin cikin alaka da shi waman lam taqarr aynuhu billah taqatta'at nafsuhu 'ala ad-dunya hasarat wanda kuma duk bai farin cikin alakarsa da ubangiji ba to ransa za ta daddatse ta wato ya halaka kansa a duniya saboda neman ta saboda nadamar rashin ta wa inna ma yusaddiqu bi hadhihi al-umur man fi qalbihi hayat bale yace ba kowa ke gaskata wadannan al'amura ba sai wanda a cikin zuciyarsa akwai rayuwa sai wanda zuciyarsa rayayya ce wa amma mayitul qalbi fayuhishuka amma mutumin da yake mai mataccen zuciya to zai sa maka kewa ne wato abinda malam yake cewa shine wato waɗannan mutane saboda irin yadda alakar su da ubangiji subhanahu wataala ta kasance mai kyau alaka mai ban sha'awa alaka da take cike da soyayya da kauna da tsoro da fata ke cituwa gurgurdan yadda alakar su take da ubangiji haka nan duk wanda ya alaka da su a duniya zai ji dadi zai wahala kai alaka da waɗannan bayan Allah ba tare da ka ji dadi ba don ka shiga karshen wata inuwa ce su kuma suna karshen inuwar ubangiji subhanahu wataala saboda alaka da su abu ne mai dadi kwarai da gaske alaka da mutanen kirki waɗanda alaka su da ubangiji take da kyau wanda duk ya kasance alaka su da ubangiji ba ta da kyau to babu kuma wanda zai ji dadin alaka da shi ba wanda zai ji dadin alaka da shi to kuwa gurgurdan yadda alakar bawa take da kyau tare da ubangijinsa gurgurdan yadda alakar sa za ta yi kyau tare da sauran mutane gurgurdan yadda yake samun wannan lazza din wannan jin dadin da farin cikin gurgurdan yadda mutane su ma in suka kusance shi za su samu wannan farin cikin shi yasa yake so ka kusanci mutanen kirki waɗanda alakar su da ubangiji take da kyau shi yasa za ka ji dadin rayuwa tare da su ba za ka ji damuwa ba wanda kuma duk ya kasance alakar sa da ubangiji ba ta da dadi to wannan zai mutu da bakin cikin duniya duk abinda Allah subhanahu wataala zai bashi a duniya sai ya ji bai ishe shi ba saboda haka a cikin neman ta zai rayu cikin wahala sannan kuma ya mutu yana bakin cikin ya bar abin da ya tara a duniya saboda haka zai rayu cikin wahala sannan mutuwarsa in ta zo ita ma zai yi ta cikin nadama shine taqatta'at nafsuhu 'ala ad-dunya hasarat, to ransa za ta dadda tsai ta kakkatse ta tsintsinke saboda nadamar abinda ya tara a duniya, kuma yanzu zai tafi ya bashi. To shine malai yake cewa wa inna ma yusaddiqu bi hadhihi al-umur man fi qalbihi hayat, ba kowa yake gaskata waɗannan abubuwa da shi yake ambata ba, na cewa ga abinda bayin Allah na kware suke faɗa cewa law alima al-muluk ma nahnu fihi law alima al-muluk wa abna'u al-muluk ma nahnu fihi lajaladuna alayhi bisyuf, cewa da sarakuna ko masu mulki da ƴaƴansu sun san abinda muke ciki na jin dadi da nutsuwa, to da sun yi rigima da mu a kansa da koda ta kubba ne. Irin waɗannan maganganu da muka je yana kawowa, kamar maganar Ibn Taymiyyah cewa inna fi dunya jannatan man lam yaqul lam yaqul jannatul akhirah, ko wata aljanna a nan duniya wanda duk bai shige ta ba zai shiga ta lahira ba. Sauran maganganu da ita kawowa ce to ba kowa ne yake gaskata haka ba, cewa waɗannan mutane suna cikin jin daɗi irin wannan, sai wanda zuciyarsa rayayya ce, sai wanda zuciyarsa tana nan da ranta, wanda yake da alqalbus salim, zuciyar da babu bata kamu da cuta ba ballantana ta kai ga mutuwa. To wannan shine yayin da ake gaya masa wannan zai yarda lalle haka ne, zai yarda lalle bayan Allah na kware cikin jin daɗi suke, ba cikin wahala suke ba, ba cikin ɓacin rai suke ba, ba cikin damuwa suke ba da ainihin kewa. Amma wanda zuciyarsa matacciya ce, to duk wani abubuwan da zaka gaya miki ba lalle ya gaskata ka ba, zai rika ganin kawai wannan abubuwa ne da ake faɗa a mutane kawai don a ribance su, kawai a sa su cikin wani yanayi na bauta na addini wanda ba lalle sai sun yi ba. Da zaka ga ƴan duniya suna ga kawai masu addini atawa kansu lokaci suke ga daɗi sun bari, ga jin daɗi sun bari, suna ta wani abu kunan shi bautar Allah, ko kuma suna ta kakkauce wani abu da sunan Allah baya san abu, da haka ba za su yi ba. To shi ba yadda za a yi waɗannan bayanai da duk malam yake yi ya shiga zuciya, saboda zuciyar ta mutu, zuciyar ta toshe, katama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa, zuciyar ta toshe, saboda haka irin waɗannan maganganu duk ba za su shiga zuciyar ba. Don haka ba za ka yi mamaki idan ka ga faɗa ma wani ya kawar da kai ba, ya Allah subhanahu wa ta'ala bisa adalcinsa ya hukunta masa tsabti a zuciyarsa, zuciyarsa ta rufe rub, babu wani abu da yake shiga cikinta, don haka ba zai fahimci haka ba. To sai yake gaya maka to irin waɗannan mutane waɗanda zuciyarsu ta riga ta bushe ko ta rufe ko ta ma mutu, to ba su da amfanin zama da su, ka kulla abota da su, ko zama su ne abokan shawarar ka, abokan hulɗar ka, dan zaka ba su lokacinka. Idan kai yadda kulla alaka da irin waɗannan, to banda kewa a duniya ba abinda za su sa maka, za su saka cikin kewa ne kullum, ba cikin abinda zai faranta maka rai ba. Kai mumini da Allah subhanahu wataala ya yalwata maka kirjinka har ka fahimci waɗannan bayanai da irin waɗannan malamai suke yi, ce in ka zauna da shi to zai yuhishuka, zai sa maka kewa ne kullum, zaka rika jin ka daban, ba zaka ji ka wato normal ba, zaka ji ka daban, saboda kullum zai rika bata maka lokaci ne akan abinda ba zai amfane ka a rayuwarka ba. To shine yasa yace summa fasta'anis bi ghaibatihi ma amkanaka, iya kokarin iyayenka ka samu kewa, ka samu ɗeba kewa ta hanyar wato fakuwa gabaranta, wato kai yadda za ka zama bakwa tare, in kana zama ka sanda ka zama bakwa tare da shi, to a lokacin kuma za ka samu al-istinas, a lokacin za ka samu ɗeba kewa, a lokacin za ka samu farin ciki tare. Amma matukar kana tare da shi, to yadda zuciyarsa take toshe din nan kai ma taka, haka za ta rika kama hanyar toshewa, domin ba zai bi da kai hanyar da zaka karu a rayuwarka ta duniya ba, ka fa'idantu da lokacinka. Shi da yace fa innaka la yuhishuka illa huzuruhu indaka, domin babu abinda zai sa maka kewa da firgici da tsoro sai zamantowarsa tare da kai. Wato wannan yana maka magana ne a matsayin kai bawa mumini wanda zuciyarka tana da ranta, to matacciyar zuciya in kuna tare ba abinda zai sa maka sai alwahsha, zai sa maka alwahsha, domin gurgurdan yadda ubangiji subhanahu wataala, da gurgurdan yadda bawa yake da alaka da ubangijinsa, gurgurdan yadda zai samu istinasi, wato ubangiji subhanahu wataala zai ɗebe masa kewa, ba zai rayu cikin tsoro da firgici da fargaba ba. saboda yana jin cewa yana tare da Allah la tahzan inna Allah ma'ana zai rika jin yana tare da Ubangiji subhanahu wataala yayin da bawa ya rabu da Ubangiji to kuma Ubangiji zai iya saka masa da jefa alwahsha tare da shi saboda haka yana cikin jama'a amma a firgice a tsorace ba gan shi kullun kamar wanda ake aka rarako shi ko ake neman shi ko wani abu irin wannan ba za ka ga alamar nutsuwa a fuskar sa ba ba ka ga alamar nutsuwa a fuskar sa ba za ka same shi kullun haka wurjanjan haka za ka gan shi saboda me saboda ya rabu da wanda zai sa masa ilahi shine Ubangiji shi zai sa masa wannan ɗebe kewar to ya rabu da shi to in ku rabu da shi to zai hadu da waɗanda su kuma aikin su sune su jefa maka su jefa ka cikin firciki da tsoro ka rika tsoron abinda ma watakila babu shi ba ma wanda yake akwai ba ka rika tsoron wani abinda ma babu shi kullun za a zo ana gaya maka maganganu waɗanda za su rika tayar maka da hankali kuma ka yadda fa innahu la yuhishuka illa huduruhu indaka zaman sa tare da kai shine zai sa maka alwahsha wato kiwa da firgici da tsoro to malai ce fa idza tulita bihi in Allah ya aka jarrabe ka da shi ko ya kasance gurin aikin ku daya ko ya yana nike maka kai da falfale maka ka rasa ya zaka da shi Allah ya jarrabe ka da shi inda ka zauna zai zo ya zauna ya ta maka surutu wanda kai ba irin sa kake so ka ji ba dan ana samu irin wannan Allah ya jarrabe ka da wanda kai ba zaka amfani da shi ba amfanuwa da kai saboda abinda kai kake so ya ji shi ba san sa kai ma ko baka amfanuwa da shi domin abinda kai yake fada ko yake kai ko ba bid'a bace ba hajar ka bace to wani lokaci Allah na iya jarraba ka da wannan ko tafiya ta hada ku ko aiki ya hada ku ko irin ma'aikata ya zama office din ku daya ga teburin ka ga na shi kuna kallon juna to za ka yi lokacin da za ka dan yi tasbihi da zikiri da ambatan Allah kana kan Qur'ani kafin wani aiki ya zo rufe ka dan bude shi kuma so yake baka wani labari irin wanda ba bai dame ka ba to irin wannan Allah ya jarrabe ka da shi fa idabtulita bihi aka jarrabe ka da shi kaga zaman ka tare da irin wannan bala'i to in har ka samu kanka cikin wannan bala'i me za ka yi shine zaki nan yake ba da shawara ce fa a'tihi zahiraka wa tarahhal anhu biqalbika ka bashi zahirinka amma ka tafi ka bar shi da zuciyarka to ka bashi zuciyarka ka bashi gangan jikin kawai amma zuciyarka ka ta kasance tare da shi wa fariquhu bi sirrika ka raba gari da shi da sirrinka wala tashtagil bihi amma huwa aula bika kar ka shagala da shi kamar abin da yake mai muhimmanci a gurinka to wannan shine yadda zaka mu'amalance shi domin akwai wanda a mu'amala salabud da minha ba yadda zaka yi zama ya hada ku tafiya ta hada ku wani abu ya hada ku ya zaka yi in ka ce gaba ɗaya zaka yi watsi da shi ko ku yi fada shi kenan kuma ka zaka samu matsala wani dan uwanka ne ma na jini kamar da ibnu al-jawzi a cikin sayyidul khatir yake cewa wato akwai da yawa waɗanda Allah yake jarraba sa da shi waɗanda su ba san muhimmancin lokaci a rayuwarsu ba shi lokacinsa gaba ɗaya daga karatu sai talifi sai bautar Allah sai karantarwa to amma su kuma suna son kullum a zo a zauna da shi a ta ba shi labarai ana hira raki da shi akan abin da ba shi ne a gabansa ba wasu ƴan uwa ne wanda ga wasu garuruwa za su taso su zo su ce sun zo ne abin nan kuma ba wai za su ce za su zo su gaishe shi saboda yana malami ya ce za a zo a gaishe shi ya ce to ba za ka iya cewa ba ka son gaisuwar ba sai ce yana girman kai kuma gaishe shi za mu yi baya su ba zai ce ba ya son zumuncin ba sai ce ya yanke zumunci danginsa ba yanzu ba ya kula su shi to zai haƙura amma zai tanadi wani abu wanda a lokacin da za su zo ce da gaishe shi za su yi su tafi duk da sauki to in suka gaishe shi zama za su yi shi yana buƙatar lokacinsa su kuma wannan lokacin a gurinsu ba komai ba ne za ka ji wani ya ce maka malam yaushe kake baka komai zan zo ko baka komai saboda shi akwai irin waɗannan lokutan a gurinsa da yawa da baya komai to kai ma in baka komai malam ga ya mun lokacin da baka komai haba baka komai to irin baka komai in baka komai din nan shi in ya zo ya ce to sai in tanaji ɗan takaddu da zan yayyanka, kuma wannan lokacin takaddun su ba irin namu bane da suke tsatsare kawai daukuwa zaka kai ruwa, sai ka yayyanka ka sai sai ta su ce da kuma alƙalami da zan fere wanda zai rubutu, sai an fere alƙalami ce to sai in tada dukkan alƙalamin da yawa, in tada takaddun da yawa, yazo yana min hirar hirarsa ina ta yayyanka takadduna ina fere alƙalami na, gashi dai na bashi zahiri na amma kuma zuciyata tana kan wani abu daban, ce to har ya gaji dai ya tafi. To shi ne na Ibn al-Qayyim yake bari irin wani ce fa'atihi zahiraka wa tarahhal anhu bi qalbika, ka bashi zahirinka amma zuciyarka ta yi wani guri ta tafi ta bashi, wa fariqhu bi sirrika, sirrinka abinda ke cikin zuciyarka ya zama ba shi ne a gabanka ba, saboda ka shagala da shi ka bar abinda aula bika, abinda yafi maka muhimmanci, kamar irin wannan kaga bai shagala da shi ba yayi wani abu mai muhimmanci a lokacinsa. To shi ne yace wa'lam anna al-hasrata kull al-hasra al-ishtighalu biman la yajru alayka al-ishtighalu bihi illa fawtu nasibika wa hadhika min Allah azza wa jalla, yace nadama karshen nadama, ka sani nadama karshen nadama shine ka bata lokacinka da wanda bata lokacinka ba zai ja maka komai ba sai fawtu nasibika, wato rasa sakamakonka daga Allah subhanahu wataala, ka sanka daga Ubangiji subhanahu wataala, idan ka bashi lokacin ka shagalta da shi to zaka yi asarar kuma wani abu na rabanka a wurin Allah subhanahu wataala, to nan nadama take, anan nadama take, ka dauki lokacinka mai tsada wanda zaka samu wani kaso a wurin Allah idan ka amfani da shi ta fuskar abinda zai amfane ka duniya da lahira, amma shi ya sa ka shagalta da shi, shi kuma wannan shagaltar tashi za ta ja ka kai asarar wannan kasan naka da wannan raban naka na wajen Allah subhanahu wataala, wanqita'uka anhu, sai sa ku raba wato alaƙar ka da Ubangiji ta tsinke, domin duk sanda ka dauki lokacinka gaba ɗaya ka bashi to alaƙar ka da Ubangiji ta ambatansa, ta karatun littafinsa, ta darburin ayoyinsa, duk shikenan ya kwashe maka ita wannan lokacin, duk ya kwashe ya bar ya abin nan ɗinka. Yace wada ya waqtika alayka wa shatatu qalbika, lokacinka ya tafi a banza, sannan kuma wa shatatu qalbika, zuciyarka ta zama a warwatse, zama na karar raba zuciyarka kana tunanin wasu abubuwa wanda ba su ne suke da muhimmanci a rayuwarka ba, wa dha'afu azimatika, da raunin azimarka ta kudurinka, wa tafarruqu hammika, da rabuwar hankalinka duk ya rarrabu, kuma kai kasance ka tattara hankalinka da tunaninka akan abu guda, shikenan sai ya zama ya ja ka zuwa ga wasu tunani wanda ba su da amfani a wajenka. To mallam yace fa idza bulita bihadha, idan aka jarrabe ka da wannan, wala budda laka minhu, yazan ba makawa kuma sai ka samu wannan, ko kuma wala budda laka minhu, ba makawa a rayuwarka sai ka hadu da irin wannan, fa amilillahi ta'ala fihi, to kai wa Allah subhanahu wataala mu'amala cikin lamarinsa, wahtasib alaihi ma amkanaka, ka nemi ladanka a gurin Allah game da shi gurgudan iko, wato zamana yi iya bakin yinka kai masa mu'amala da ba ta raba ka da Allah ba, kai kuma kai masa mu'amala da ba ta raba ka da Allah subhanahu wataala ba, iya yadda za ka yi, sannan abinda Allah subhanahu wataala ya rabe ka da shi na hakuri da juriya akan sa, to ka nemi ladansa a gurin Allah, nemi Allah subhanahu wataala ya baka lada akan wannan. Abinda Ibn Qayyim yake kurin ya gaya mana cewa shi dan adam a duniya tun daga haihuwarsa to ya dora kafarsa ne kan wata tafiya, fa huwa sa'iru min al-mahd tun daga haihuwarsa to ya zo ne cikin wata tafiya, tafiyar nan ana yi ana yada zango waɗannan kwanaki da shekaru, kuma ce da awowi da kwanaki da shekaru su ne marahil din, su ne zango din da ake yarwa, kowane zango ka yar to ya tafi kenan, kuma har zuwa lokacin da zaka gamu da Ubangiji subhanahu wataala, lokacin ajalinka shine ka iso garinka, yayin da aka shiga aljanna to ka iso gida, saboda ka dukkan mu a cikin tafiya muke, a wannan rayuwar ta mu a cikin tafiya muke, kada ka yadda wani ya sa ka zubar da guzurin tafiyarka, za ka samu matsala a tafiyarka. Kada ka yadda wani ya shagaltar da kai har abokan tafiyarka su yi nisa su barka, ka waye gari ka kan kai kadai. Sauraka yi kokari ka san cewa zango da kayar, ka san cewa za ka shiga wani zango na gaba tare da dace kamar yadda ka wuce na baya. Sauraka ya zama na kullum kana ta guzuri. Imam Shafi'i kamar yadda Ibn Qayyim ya kawo a cikin Madarijus Salikin yana cewa sahabtu sufiyata falam antafi bihim illa bi kalimatin. Na zauna da sufaye ce abu biyu na amfana da shi a wajensu, abu biyu na amfana da su a wajensu. Ya ce na farko fadarsu da suke cewa alwaqtu sayfun fa in lam taqta'uhu qata'aka, lokaci wato kamar takobi ne, in baka yanke shi ba shi zai yanke ka, in baka yanke shi ba sai zai yanke ka. Sannan kalma ta biyu, in lam tashghal nafsaka bil haqq shaghalaka bil batil. Nafsuka in lam tashghalha bil haqq shaghalaka bil batil. Zuciyarka in baka shagaltar da ita gaskiya ba, to ita za ta shagaltar da kai da ƙarya. Ko dai ka ja ta bi gaskiya, ko ita kuma in ka kyale ta ja ka bi ƙarya. Cito bai amfana da wani abu a wajensu ba kamar waɗannan kalmomi guda biyu. Ibn al-Qayyim yake cewa bayan ya kawo, yake cewa babu me ya kai waɗannan kalmomi, ma ajmala hatainil kalimatain, me ya kai waɗannan kalmomi guda biyu kyau. Cewa ma adallahuma ala aqli sahibihima wa yaqadatihi, me ya kai su ga wajen nuna hankalin mai fadarsu da kuma fadakuwarsa. Saboda ka sani cewa a cikin tafiya kake. Ya ayyuhal insanu innaka kadihu ila rabbika kadhan fa mulaqihi, tafiya kake da Allah ce fa firru ila Allah. Shi yasa har kullun ka shiga cikin waɗanda Allah ce sari'u, ka shiga cikin in sari'u, masu gaggawa zuwa ga Allah, da za su kama hanya babu waiwaye, babu tsaye-tsaye. In ba haka ba, to tafiyar za ta yi maka wahala, guzurinka zai kare maka, ko ka haɗu da ƴan fashi waɗanda za su yi maka fashi abinda shi ne amfanin tafiyar taka. To shi ne a nan Ibn al-Qayyim yake faɗar haka, yake cewa fa iza bulita bihada, in aka jarrabe ka da irin wannan, wala budda laka minhu, kuma dole a jarrabe ka da shi. فعامل الله تعالى فيه توكا معاملن شي الله cikin lamarinsa, wahtasib alaihi ma amkanaka, kane muladanka a gurin Allah game da lamarinsa gurgurdan ikonka. Wataqarrab ila Allah ta'ala bi mardatihi fihi, kane bu kusancin Allah subhanahu wataala ta hanyar neman yardarsa cikin lamarin wannan mutum. Waj'al ijtima'aka bihi majjaran laka, yi kokari ka sanya haduwarka da shi wani gurin kasuwancin ka ne, wato zaman ka da shi. Yi kokari ka nemi yardar Allah cikin zaman ka da shi, fadakar da shi, tuna masa, jawo hankalinsa, yi masa wa'azi, karantar da shi, wani abu ne da kai zaka samu yardar Allah a ciki. Kakka bari shi ya fizge ka, kai ya raba ka da naka abinda kake kai, zamana zaman naka da shi, kamo wani zaman ka, kai wani kasuwanci a cikin wannan zaman naka da shi. La taj'alhu khasaratan, kakka yadda ya zama hasara gare ka. Wa kun ma'ahu ka rajulin sa'irin fi tariqihi, ka zama misalin ka da shi, shikaban misalin mutumin da yake tafiya a kan hanyarsa. Arada lahu rajulun awqafahu an sayrihi, ko waqafahu an sayrihi, yadda karanta ɗin ya yi. Arada lahu rajulun, yana cikin tafiya sai kawai wani mutum ya zo ya tare shi, ya zakatar da shi game da tafiyar da yake, ya tsaye da shi. Fajtahid an ta'khudahu ma'aka wa tasira bi, zaka iya yi kokari ka kama shi ku tafiyar tare da shi, kar ka tsaya. Da ka tsaya shikenan ya bata maka lokaci, amma kama shi ma ku tafi da shi. فتحمله ولا يحمل ولا يحملك كدوكي شي كاي كرغي masa hanya kanka da shi rage maka ka ce ya hawa abun hawanka kai ka sauka daga naka kauna shi shi kana hawa na shi rubar zai da kai fa in aba wa lam yakun fi sayrihi matma'un in yaqiya ka ce zo mu tafi yaqiya yaqiya da ya tafi da kai 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 babu alamar zaka ci nasara fala ta ibma auto kaka tsaya balir kabin darba kai ka mu hanya kama hanya kai ta tafiya kai watsar da shi mutum da ya fito sallah wani ya tsare shi hanya yana zage shi can an yi gama sallah in ka tsaya faɗa da shi kuna guna kokowa sai ka ji sallama wa asara kai shi fa ba ruwan sa ba sallah sai ka ba saboda haka irin wannan kama hannunsa sai zo mu karasa masallaci idan kaga ya cije ya dage ya turje sai ka wuce kai ka rabu da shi kaka tsaya bayar masa da ansa ka tashi bayar masa da ansa kai ko za ka yi asara abinda ka fito dan shi shi ne ya ce to ka kama hannunsa ku tafi tare ka ce ya hawo ma abin hawanka kaka yadda kai ka hau nashi in ya kiya to kai kama hanya tafi abinka wada'ahu ka kare shi wala taltafit ilayhi kada ka tsaya kana waiwayensa domin waiwaye yana hana saurin tafiya kana tafiya kana waiwaye ba ka yi sauri ba an ce barewa ta fi zaki gudu amma me yasa zaki yake binta ya kama ta saboda tana waiwaye wannan waiwayen da take yana rike mata tafiya saboda haka idan kana kula shi to kai tafiyar ka ba za ta yi nisa ba saboda haka bashi ya ta yi kai kaka tsaya kana babatu kana kula shi shike dan sai ya dakile maka tafiyarka a cikin dukkan wani al'amari a ko menene idan ka san cewa hanyar da kake bi daidai ce to tsaya akan ta kai ta aiki kaka tsaya kana waiwayen masu suka masu zagi masu bat shikenan sai ka zama kullun ya zaka mayar musu da martani ya zaka kare kanka ya zaka shikenan aikin ka sai ya tsaya cak to shine ya ce kada kai waiwaye wada'ahu wa la taltafit ilayhi rabu da shi kaka tsaya kana waiwayensa fa innahu qati'u at-tariq don shi dan fashi ne walau kana man kana kuma wani ne shi zai maka fashin addinin ka zai maka fashin imanin ka zai maka fashin kusancin ka da Ubangiji subhanahu wataala fanju bi qalbika yi kokari ka tsira da zuciyarka wa dinna bi yawmika wa lailatika kai ruwa da yinin ka da daren ka to ka dauki yinin ka awowin yinin ka da awowin daren ka masu tsada ne kada ka bar su tafi a banza yi ruwa su ga irin waɗannan mutane la taghrub alayka ash-shamsu qabla wusul al-manzila kada ka yadda rana ta fadi baka isa masauki ba fa tu'khadh akama ka a hanya dare yayi duhu yayi mugaye sun fito kai ko baka isa masauki ba shikenan ka zama nama aw yatlu alayka al-fajr wa anta fi al-manzila ko kuma kana ran wannan masauki ɗan uwanka sun fita sun kama hanya kai kuma ka bari har gari ya waye maka kana wannan guri baka tashi ba fa tasiru rifaq فتصبح وحدك وان لك بلحته ابو كان تفيه كدو سوي غبا كاي كما كا زونا كاي كداي يوشا زاكا تشم مسو saboda kai kokari ka zama tafiyar ka bata dakata ba sannan kuma ka fita daga cikin abokan tafiya ba kai da su yi maka nisa su tsere maka na'am ina rawuwa ke
أخرج سبح الله رسول عن البشرى مسير الحق وهو قائم على فراشه وفي سبيله وفي حال صحته وسقمه وفي حال عيبه ولذته ومعاشه وقيامه وقربه واختياره وسفره واحتلاله فليس في الأعمال شيء يعم الأوقات والأحوال كلها حتى عنده مسير الحق وهو قائم على فراشه ويسبق القائم مع الفطنة ويسبق هذا وقد قطع الفطنة وهو مختلف على فراشه ويسبق ذلك القائم الغالب في ساعة الرحل وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وكفي عن رجل من الحبان انه بدل برجل من الحبان ضيفا فقام العامل ليلة في مسد
ليلى
بين كل سجن وذلك الرجل مستلق على فراشه ولما أصبح قال له العادي سبقك
الركب
سبقك الركب أو كما قال فقال ليس الشعر في من بات ليله في من بات ليله مسافرا وأصبح على الركب الشعر في من بات على فراشه وأصبح قد الركب وهذا نحوه له محمول صحيح
محمل
صحيح ومحمل فاسد فمن حمله على أن الراكب المضطجع على فراشه يسبق القائم الخارج وهو باطل وإنما محمله أن هذا المستلقى
مستلقي
أن هذا المستلقي على فراشه أن قلبه بربه عز وجل وأنفق حبتك فيه في العرش وبات قلبه يطوف حول العرش مع الملائكة قد غاب عن الدنيا وما فيها وقد عاقبه عن
قيامه
وقد عاقبه عن قيام الليل عائد من وجع أو ضرب يمنع القيام أو خوف على نفسه من رؤية عدو يطلبه أو غير ذلك من الأعذار فهو مستلق على فراشه وفي فضله فالله أعلم به وآخر قائم يصلي ويكتب وفي قلبه من الرياء والحزن وطلب الجاه والمحمل عند الناس فالله به عليم أو قلبه في وادي وجسمه في وادي فلا ريب أن ذلك الراكب يصبح وقد سبق هذا القائم بمراحل كثيرة فالعمل على القلوب لا على الأبدان والمعوض على الساكن لا على الأقدار والاتباع بالمحرك الأول فالفكر يثير الحظ الساكن ويهدد الحب المتوالي ويرفع الطلب المجد
ما لا يجي الخامسة والثلاثون فائدتها ثلاثين دبير شكين فائد وجن ذكري شأن الذكر يسير العبد وهو قائل على فراشه أنبتا ألا ينا شيئا دبا وقبا تفي ستا تتورا تيتفي الهال ينا كون شأ كان شنف الأسع وفي سوقه كوينا شكين كاسو السع وفي حال صحته وسقمه كو cikin lokacin wato lafiyar sa ko rashin lafiyar sa وفي حال نعيمه ولذته da lokacin jin dadin ni'ima ko jin dadin rayuwa ومعاشه وقيامه da lokacin da yake ainihin cikin neman abincin rayuwa abincin sa na yau da gobe ko kuma yake tsaye wa qu'udihi ko yake zaune wa tijaihi ko yake shingide wa safarihi ko yake halin tafiya وإقامته كوهل زمن جدا فليس في الأعمال شيء يعم الأوقات والأحوال مثله باب وانا أبو أتكين أيوكا جبادا وانا إكي قمي دكا لوكتا جحالا يقباد إيكا مرزكري حتى إنه يسير العبد وهو نائم على فراشه عرما يكا وتطول باوا قبا يتفيد دشي قبا الهالي ينا بجيكا شمفت أسع فيسبق القائم مع الغفلة سيب يوتشي bintin kawai ya tserewa wanda yake tsaye yana kiyamul layli amma cikin gafala fa yusbi wa hadha an-na'im wa qad tafa ar-rakba wa huwa mustalqin ala firashi sai awayi gari wannan mai bacci awayi gari ya tserewa ayari abokan tafiya alhalin yana kwance akan shimfidar sa wa yusbi zalika al-qa'imul ghafil fi saqati ar-rakbi sai kuma awayi gari shi kuma wannan wanda yake tsaye cikin dare yana ibada amma daga zuciya ga falalliya sai ga shi can a bayan ayari a ƙarshen ayari wazalika fadlullahi yutihi man yasha to wannan falalar Allah ce da yake bama wanda ya ga dama wato yana abin da yake faɗa anan yake cewa shi yana daga cikin amfanin azzikr wato zikirin Allah subhanahu wataala a kowane yanayi zaka iya yin sa kuma a kowane yanayi kai shi gaba yake ƙara yi da kai saboda babu wani lokaci da zaka san mai ambaton Allah kuma ba gaba kake yi ba a kowane lokaci kake sawa'un a zauna kake a tafiya kake a zauna kake a tsaye kake a kishin gida kake a kwance kake kana da lafiya ba ka da lafiya a kasuwa kake, a ma'aikata kake, a duk yanayin da kake, matakar zaka ambaci Allah to gaba kai, ba sai wa kai ambaci Allah kuma ka tsaya a yanayin da kake, ka kara gaba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yazkurullah ala kulli ahyani, Allah ya ambaci ya yi bayan sai ce alladhina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, masu ambatan Allah a tsaye ko a zaune ko a kishingida akan gadadin suna kwanci. Sauraka shi ambatan Allah a kowane lokaci, a kowane yanayi, a kowane hali, idan ka yi shi to gaba yake kara da kai. Sauraka kana kwance kai kadai a gidanka ta hanyar ambatan Allah, sai kai wuce wasu waɗanda su kuma ga su suna tafafutuka, amma ko babu ikhlasi a zuciya ko kuma zuciyar ta zama gafalalliya. Shine yake cewa falaysa fil amali shay'un ya'ummu al-awqata wal ahwala mithluhu, cikin ayyuka da bayi suke babu wani abin da yake yana game lokuta da yanayi, kowane irin yanayi kamar ambatan Allah. Hatta innahu yusayyiru al-'abd wa huwa na'imun ala firashihi, zai iya tafiyar da bawa gaba, ya kara tura shi gaba alhali yana kwance bisa abin shimfidar sa yana bacci. Fa yasbiqu al-qa'ima ma al-ghaflati, sai ya fincin kawai ya tsere ma wanda zai tashi tsakar dare yana qiyamul layl amma cikin gafala, ba da halartowar zuciya ba, yana yi amma zuciyarsa bata halarto girman Ubangiji ba, ko bata halarto ladan Ubangiji ba, kila yana yi ne saboda wata ya shiga wani matsatsi aka ce sai ka rika qiyamul layl, saboda kai tashi da wannan niyyar kawai ya tashi qiyamul layl, inda gobe zai samu abin da yake so, to ya gaba qiyamul layl kuma sai an shiga wata matsalar kuma. To kaga wannan qiyamul layl nashi, qiyamul layl ne haka, kai yanzu kake so kawai a biya ma bukatarka ta duniya, shikenan. In soyayyar Allah ce subhanahu wa ta'ala a zuciyarka ta sa kai, ka daina san shi ne yanzu da ya baka abin, ai lokacin ba ya kamata kara kaimi kuma. Yayin da aka ce da kai ka zama mai qiyamul layl, alaƙar Ubangiji za ta yi ƙarfi, al'amuranka za su sauwaka, abubuwan da kake fama da su za ka samu sauƙinsu, kai kuma ka samu wannan, to ai ya kamata kuma ka fi kowa nacewa akan abin, ce a lalle ashe abin nan akwai fa'ida a cikinsa, don haka daga yanzu na daina abin nan. Kamar yadda lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Abdullahi dan Umar, ce le man rajulu Abdullahi law kana yaqumu min al-layl, ce ma dalla da bawa Abdullahi, yana Abdullahi dan Umar, da a ce ma yana dan qiyamul layl. Dalilin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa wannan, kamar yadda kuka sani, ana yin mafarki a zo a ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi ya fassara. Annabi ya kasance duk sanda aka salla asuba yakan zauna a inda yayi salla, ya ce akwai wanda yayi mafarki jiya da daddare, to wanda yayi mafarki sai ya zo sai ya faɗa Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya fassara masa. Saboda ka wani yayi mafarki a ce aljanna zaka shiga, wanda yake a ce wannan da ka gani hurul aini ce, wanda yayi mafarki to shi ma sai ya sha'awar ina ma ya mafarki shi ma a ce dan aljanna. Lokacin yana tuzurin sa yana kwana a masallaci, sauraka ya zama na hammin sa, tunaninsa kullun, burinsa ina ma shi ba yau yayi mafarki ya je fada, in aka ya fada a ce kai ma dan aljanna ne, shikenan. To sai ya mafarki kawai, sai ya ga wasu mala'iku biyu sun kama shi sun noshi sun nufi wuta da shi, shi da yake sai ya shiga aljanna. To amma suna ce masa la zan tura al kakka tsorata, kakka tsorata, ya zakai ya tsorata, ina ka har da wuta da shi, kai ya tsorata, kai ya tsorata. To shi ne kashi gari ya ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da yayi. To shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi, ni'mar rajulu Abdullah law kana yaqumu min al-layl, ma dalla da kai bawan Allah da a ce dai kana dan qiyamul layl, to tun daga ran nan bai taba fashin qiyamul layl. To kaga kamata yi lokacin da ka fara qiyamul layl din ka samu wata tagomashin ta, to ka kuwa nacewa, amma sai ga shikenan an aje, sai kuma an shiga wata matsalar, sannan kuma a dawo. To kaga wanda ba Allah yake yi ba, soyayya ce yake nema ta Ubangiji subhanahu wataala ba. To wani yana nan shi ba irin wannan qiyamul layl, amma harshen sai danyen shi ta beke da ambaton Allah, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah, kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana kullun cikin ambaton Allah. To kaga yafi wancan mai qiyamul layl wanda yake zuciyarsa akwai gafala a ciki, saka wancan yana kwance, wannan kuma yana ya kwana tsaye yana sallah. Fa yusbihu hadha an-na'im qattafa ar-rakba wa huwa mustalqin ala firashihi, sai a waye gari wannan da yake kwance akan shi kudansa, shi ya wuce ma ayaye ya wuce ayari mashi amma yana kwance a shimfidarsa wancan kuma a waye gari mai kiyamul laili din can daga fala a cikin zuciyarsa a waye gari ya ganshi fi saqatir raqa can karshen ayari don an yi sa an bashi a baya to zalika fadlullahi yuti man yasha to shine yace wa hukiya ar-rajul min al-ubbad an bari labarin wani mutum cikin masu bautar Allah annahu nazala bi rajul min al-ubbad dayfan ya sauka a matsayin bako a gidan wani shi ma mai bautar Allah fa qama al-abid laylahu yusalli cikin dare wanda mai bautar Allah mai gida kenan mai take yana ta sallah wa zalika ar-rajul mustalqin ala firashi shi ko wannan mutum yana ta kwance kan shi fada 72 falamma asbaha qala lahu al-abid aka abin nan gari ya waye sai mai bautar ne yace da shi wanda ya kwana yana kiyamu daidai sai yace da abokinsa sabaqaka ar-rakbu yace ayar ya tsire maka ka kwanta an yi gaba an baka au kama kala ko yadda da ya gaya masa fa qala sai shi yake ce masa laysa sha'nu fi man bata musafiran wa asbaha ma ar-rakb ba abin magana ba shine mutumin da ya kwana cikin tafiya ba ya kwana yana tafiya ba kautawa yayi waye gari yana tare da ayar ba wannan shine abin magana ba abin magana ash-sha'nu fi man bata ala firashihi wa asbaha qad qata'a ar-rakba wanda ya kwanta cikin bacci yayi baccin sa akan shimfidar sa aka waye gari kuma ya wuce su shine zai ce wani abu to shine ibnu al-qayyim yake cewa to wa hadha wa nahwuhu lahu mahmalun sahihun wa mahmalun fasid wannan irin kissa tana da fassara biyu akwai fassara mai kyau akwai fassara mara kyau akwai fassara da mata zama mai kyau ce akwai fassara da mata ba ta da kyau yace fa man hamalahu ala anna ar-raqid al-muttaji ala firashi yasbiqu al-qa'im al-qanit fa huwa baqi wannan duk zai fahimci wannan kissa ko irin wannan labari a matsayin cewa ga wani ya kwanta yayi baccin sa akan shimfidar sa kuma da safe yayi fintin kawai ya tsire bi kiyamul laili wanda yake da'a ga ubangijin sa wannan ba zai yi ba wannan ma'ana ce wacce take ba ta gaskiya ba wa innama mahmaluhu ma'anarsa ta gaskiya anna hadha al-mustalqi ala firashihi wannan da yake kwance kan shimfidar sa allaka qalbahu bi rabbihi azza wa jalla ya ta'allaka zuciyarsa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala zuciyarsa ya dan farata da Allah subhanahu wa ta'ala wa alsaqa habbata qalbihi bil arsh ya ainihin liqa qayar zuciyarsa da al arsh wa bata qalbuhu yatufu hawla al arsh ma al malaika aka kwana zuciyarsa na dawafi tare da malaiku daura da al arsh wato zuciyarsa tana tare da ubangiji subhanahu wa ta'ala ba cikin gafala yake ba cikin rabkane yake ba zuciyarsa tana halarto ubangiji subhanahu wa ta'ala da wannan ya kwanta da wannan ya tashi qad ghaba 'ani ad-dunya wa ma fiha ya riga ya bace gabarin duniya da abin da ke cikin ta ba sune damuwarsa ba saboda tunda ya kwanta akan abin kwance sa abin da yake tunanin lahirar sa ya zai kyautata rayuwar sa yana tariyar wasu abubuwa watakila da yayi a yinin ciki menene ya yarda da Allah subhanahu wataala menene kuma yayi na saban Allah da wannan har bacci ya dauke shi kaga bai kwana da duniya a zuciyarsa ba ya kwana yana tunanin al'amarin sa tare da ubangijin sa yace wa qad aqahu an qiyamul laili aiqun watakila wani abu ya tsare shi mai mata shi qiyamul laili wani abu ne ya hana shi min waj'in ko da yana cikin ciwo ne ba shi da lafiya aw bardin ko sanyi tsananin sanyi yamna'uhu min al-qiyam wanda ya hana shi tashin qiyamul layl amma zuciyar shi na tare da ubangijin sa aw khawfin ala nafsi min ru'yati aduwwi yadhibuhu ko kuma ya fito yana buya ne kada wani maki da yake neman shi gan shi saboda kaga ba zai tashi yana qiyamul layl ba har ya hango shi ko ya ji labari ya gano shi aw ghayri zalika min al-a'zar ko dai wani uzuri wanda zai iya yiwa shine ya hana shi qiyamul layl din fa huwa mustalqin ala firashi don haka ya kwanta akan shimfidarsa wa fi qalbihi ma Allah bihi alim amma a cikin zuciyarsa abin akwai abin da Allah ne kadai ya sani na girman ubangiji na halarto ubangiji a cikin ransa to da wannan niyyar tashi sai ya zama da yayi gaba wannan ambaton Allah da yake cikin zuciyarsa da tuna Allah subhanahu wataala da yake cikin zuciyarsa da tsoron Allah da yake cikin zuciyarsa da so da kauna da fata da yake da shi a gurin Allah subhanahu wataala da tawakkalin da yake cikin zuciyarsa waɗannan tarin ayyuka na ƙwarai da zuciyarsa ta cika da su maƙil da su ya kwana saboda ka kaga tafiya yayi wannan mai sauri ba tafi ba tsaye yake guri guda ba wa akhar shi kuma ɗayan qa'imun yusalli da yake yana ta sallah wa yatlu yana karatun qur'ani wa fi qalbihi min ar-riya'i wal-'ujub amma a zuciyarsa cike take da riya cike take da jiji da kai saboda haka yana jin cewa shi yana yi wa Allah wani abu saboda haka da wannan jiji da kan yake sallarsa wa talabul jah da neman suna wal mahmada da neman yabo inda nasu gurin mutane mallahu bihi alim wanda Allah ne kada ya san ya abin da yake cikin zuciyarsa shi kuma na kasanta saboda haka zai yi wannan kiyamul lailin da safi in ya fita cikin abokansa ina gengedi a ce ya da cika wallahi jiya ne kiyamul lailin da nayi jiya ne wallahi ban samu ba ko dan kadan dai bacci ko na kwana ina karatu yana bada labari to kaga wani abu yake nema na suna a gurin mutane aw qalbuhu fi wadin wa jismuhu fi wadin ko kuma ya yana kiyamul lailin zuciyarsa na wani wata duniya jikinsa yana wata uwa duniya ga jikin yana karatu watakila bai ma san wata sura ya karanta ba in ya tashi duk raka'a ɗaya biyu sai ya manta nawa yayi yanzu ba halarto da zuciya saboda haka kawai gabobinsa ne suke motsi amma zuciyar tashi ba ta tare da sallar فلا ريب أن ذلك الراقد يسبح وقد سبق هذا القائم بمراحل كثيرة وإن ونن باب الشكة باب مكوى ونن ديك بچي زعوى يقول يا ونن بيام الليل في التنكو يا طيل شد زنقو بيوى لا زنقو ديبا وبيبا فالعمل على القلوب لا على الأبدان أي كنا جنواني أكن أبند زوتي يتقل الشيبا أكن أبند قبو بسكينونا saboda haka wannan zuciya ita ce mabugar aikin ita ce niyya shi ikhlasi shine idan Allah ba wai yawan abinda mutum ya aikata a lokacin ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka fita gazwat Tabuk ana dawowa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ga sahabbai yake cewa akwai wasu mutane da muka bar su a Madina ba wani kwazazzabo da zamu keta ba wani kulu da zamu haura face suna tare da mu a lada face muna tarayya da su a lada saboda abinda ya hana su fitowa su zo kasance tare da mu uzuri ne ko rashin lafiya kaga ubangiji subhanahu wataala ya sa sun yi tarayya da masu aiki saboda abinda yake cikin zuciyarsu shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya zo a cikin hadisi Abu Musa al-Ash'ari wanda Imam Ibn Hibban ya fitar a cikin sahihinsa yake cewa idza safara al-abd aw marida kutiba lahu min al-ajri ma kana ya'maluhu wa huwa sahihun muqim idan bawa yayi tafiya ko yayi rashin lafiya ya kasance yana qiyamul layli ko yana aikin ibada lokacin da yake halin zaman gida amma saboda tafiya ba zai iya yin wannan abin ba ko kuma a san da yake cikin lafiyarsa koshin lafiyarsa yana yin wani abu na ibada sai aka waye gari rashin lafiyarsa ba zai iya ba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kataba Allahu lahu min al-ajri wa kutiba lahu min al-ajri misla ma kana alaihi za a rubuta masa lada kurkwatan abin da ya kasance yana kansa wa huwa sahihun muqim a lokacin yana cikin lafiyarsa ko yana cikin zaman gidansa saboda haka wannan tafiya da yayi bai samu yayi abin da ya saba yayi ba ba zai hana a bashi ladan da aka saba bashi ba za a bashi ladan sa cikakke haka nan yana yin wannan ibada rashin lafiya ta same shi ya zama ba zai iya yi ba to za a bashi ladan saboda niyyarsa wannan kikkiawar niyyar tashi haka nan mutum da yana da wadata yake ciyar da dukiyarsa fi sabilillah sai abin da kariyar arziki same shi abin da yake yi din nan bai iya yi to a ci gaba da rubuta masa ladan sa za a ci gaba da rubuta masa ladansa ba za a yanke masa shi ba su ne wanda Allah ya ce falahum ajrun ghayru mamnun za da ladan da ba zai yanke ba saboda za a ci gaba da bashi yana lokacin sabar takarsa yana abin nan ganiyar karfinsa yana yin wasu abubuwa na bautar Allah tsufa ya kan masa ba zai iya ci gaba da wannan ba to za a rubuta masa abin da ya kasance yana yi ba za a dakata da bashi wannan abin da ya sa abin nan ba wannan fanshin Allah ne yafi na gwamnati na gwamnati sai an yi ta rigima wani lokaci wani ya cinye wasu a wannan ubangiji zai ci gaba da bashi cikakke kuma kutiba lahu ma kana maktusir lahu min al-ajri mithla ma kana alayhi cikakke za a bashi zai tafi da albashinsa da sallai da komai nashi ba za a rage masa komai ba kuma ba bata lokaci to kaga abin da ya taimake shi anan niyyarsa kyakkyawan niyyarsa saboda shine ibn qayyim yake cewa aiki ana gina shi ne akan zukata la alal abdan ba akan abin nan gangar jiki ba wal mu'awwalu ala as-sakin la ala al-aqlal ana duba wanda yake zaune a garin ne ba garin ba ba kufan ba ake duba wane ne a cikin garin saboda haka ita zuciyar da take cikin gangar jiki ita ce farkon abin da ake lekawa ba shi gangar jikin ba Allah subhanahu wataala inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah ba ya duba ginin jikinku da surarku yana duba zukatanku ne da ayyukanku saboda kawai cewa ana duba wanda zaune a cikin garin ne ba garin ba koda kuwa a garin yana da kyau ba shi Allah yake duba ba wala i'tibaru bil muharrikil awwali abun la'akari shine menene abu na farko da ya motsa shi har yayi wannan abu Allah ne san Allah ne neman lada ne a gurin ubangiji ya sa shi yayi wannan abu ko ku a'a yayi ne saboda neman suna ko saboda a yabe shi ko saboda a ce yana yi ko saboda an matsa masa ba yadda zai kawai dole yayi to wannan shi ake dubawa al-muharrikil awwal abinda ya zama shine motive din sa na farko shi ya sa shi yayi wannan abu فالذكر يثير العزم الساكن انبتن الله yana motsa wato udiri da yake kwantacci niyyar da take kwantacciya to anbatan Allah na motsa ta wayu hayyidul hubbal mutawari sannan yana wato ƙara wato motsa soyayya da take koyi a cikin zuciya wayab'athu talab al-mayyit hakanan yana tayar da wani abin da ake bukata amma a mace ya mutu a zuciya to ambaton Allah zai raya shi zai tashi shi yasa zuciya koda ta bushe ta kekashe to ambaton Allah na raya ta zai sa ta rayu zai sa ta dawo cikin lafiyarta lafiyayyarta to wannan shi ma yana daga cikin fawaid na ambaton Allah ce fa'ida ta 35 kuma fa'ida ta 36 amma ita ce za ta zama matashiyar karatun insha Allah wanda ita ce zai yi magana akan zikiri haske ne ga mai ambaton Allah a duniya da kabarinsa da lahira abinda kake so ka samu haske a duniya ka samu haske bayan mutuwa ka samu a kabari ka samu haske bayan rayuwar kabari kuma lalanda aka tashi ranar gobe kiyama to zikiri yana yi wa mutum jagoranci zuwa ga samun waɗannan abubuwa kamar yadda zai mana bayanin su a nan gaba Allah subhanahu wataala ya sa mu dace abinda muka faɗa na daidai ubangiji ya ba mu lada kada muka yi na kuskure Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh